أجمعين. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى لا متفي كيت يزوا تنبيين دسك زوحانو منا رقع الله تعالى منا ذاتي wana dan uwa da ya turo tambayoyi guda biyu. Tambayar ka ta farko ji an amsa ta dangane da abin da ya shafi wanda yayi ruku'u biyu a sallah daya, sai tambayar ka ta biyu insha Allah da ita zamu fara. Wannan yake cewa malam shine yazo sallar juma'a sai ya samu ko ina ya cika sai ya sallah a gaban liman, to menene hukuncin sallar sa?
Sai ta yi ai yana shilla rura ne tunda ko ina ya cika dole sai ya sallah a gaban liman. Abinda ni malamai suke faɗa shine, ya koyan uwana, haramun ne yin sallah gaban liman. Duk mazhabobin nan guda hudu sun yi ittifaki, sun yi ijma'i cewa bai halatta ba a yi sallah gaban liman sai dai in babu wuri a dama ko a hagu ko a baya, ko kuma akwai wurin amma ba mallaka ku bane, ba ku da iko. Don haka ya kamata a kiyaye a daina sallah gaban liman, wallahi.
Allah ya saka alkhairi. Wannan yake cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya sa haka, amin. Yace malam kwanakin baya ya ji tafsirin da kai a ciki kai bayanin cewa shan kwaya haramun ne da saida ita duka haramun ne, sai dai yace yana da wani yaro da yake kasuwancin kwayoyi kuma duk da ya fake da wata kasuwa amma dai tabbas yana saida kayan maye, to shine kuma yake daukan dawainiyar gidan gaba daya. Ya kasance yana yi masa fada da nasiha akan ya daina amma mahaifiyar yaron ba ta so, dan haka shine yake nema a bashi shawara malan yaya zai.
Allah ya shirye da danka, Allah ya gyara shi, ita ma uwarsa da suke goyen bayan sa akan barna, Allah ubangiji shirye da yake gane da ita. Daman mata kenan, sai dai hakuri, tunanin ne ba mai karfi ba wani lokacin, kuma ana fifita neman duniyan akan ainihin wato tsoron lahira. Abu na biyu malamai suka ce, duk mutumin da kake mu'amala da shi ta harkar kuɗi, kuma yana ciyar da kai ko yana baka kyauta ko yana maka ihsani ko na, sai ya zama a cikin harkarsa ba iya haram ɗin kaɗai yake yi ba, yana da wasu harkoki, akwai na haram akwai na halal, to kai duk abin da yake baka sai ka kudirce a niyyarka cewa ya Allah na bangaren halal din kai da kake ci. Ka gani, tunda ba duka haram bane kudinsa, kuma ba lalle ne ka iya tantancewa wanne ne na haram wanne ne na halal ba, to kaga baka da dalili a shari'a zaka hukunta kudin tunda baka san ne meye ba a ciki. Sai ka ci gaba da amfanuwa da abin da yake baka, ka ci gaba da yi masa fada da nasiha. Ina tabbatar muku wallahi, duk mutumin da yake da sana'a sai da kwaya, wallahi sai yayi da na sani, kuma dukiyarsa ba za ta taba yin albarka ba. Ba yanda za a yi ka zama sababin haukata ƴaƴan mutane, kai kuma naka ƴaƴan su yi fure ko kuma kai kai fure a gaban Allah. Ba yanda za a yi ka zama dalilin sababa bala'i da rashin zaman lafiya da kashe-kashe da sare-sare a cikin al'umma, saboda kana samun kuɗi ka hau mota ka gina gida ka auri matar da kaga dama, lokaci ne wallahi za ka zo sai ka nemi ka tuba tuban gagara. Da haka duk wanda yake sana'ar kwaya ya sani cewa haram yake ci, sai da kwayar haram, sai wuta haram, bude shagon kwaya haram, ko a ƙarƙashin gadon matar ka kake haram, kuma wallahi sai Allah ya kunyata ka. Ka ji na maka rantsuwa, wallahi ba za ka biri bashin rantsuwa ba. Wannan a rubuce yake. Kwayan nan duk duniya an yi ittifaki aikin banza ne, har ƙasar arna ba su yarda da kwaya ba, sai dai a shata haka kawai a ɓoye ko don an fi ƙarfin gwamnati. Sai mutum musulmi ya zo yana sallah yana tsayawa suhun gaba yana ajiye sallah yana sallah, wai yana siyo kwaya saboda ɗaban rashin kishin al'umma, ka je ka ɗebo kwaya ka kawo cikin garinka, ƴaƴan musulmi suna sha suna lalacewa, ya sha kwaya ya je ya fasa cikin wani, wallahi sai an yi hisabi da kai. Ya sha kwaya ya je ya sari wuyan wani, wallahi sai ka yi bayani. me a cikin kudin kwaya, me ke cikin kashi, a dauri kashi kuwa bata iya, to sharrin mutanen mu wai in dai mutum zai samu kudi wai shi kawai idan sai rufe, ba dai wannan duniyar bane, ga ta kace ta kaje ka bincika wannan hulumin naku na garin ku ko na ƙauyen ku ko na inda kake, duk inda kake mutum nawa ne a kwance a wurin wanda suka bi ka kudi nawa ne, zaka zo ka mutu kabarin ka wallahi ko tsuntsube zai tsaya akai ba wuciya zai, saboda bala'in da ke ciki, ku tuba ku gyara. Kuma ita ce magana guda ɗaya, in ma sun ki su gaya maka ma sun yaudare ka, aljihunka suke dubawa, ka tsaya ka rayu akan daidai, ka daina wannan sana'ar ka batta. Abu mai sauki, yanzu akwai mai sayar da ƙwayan da yake ɗiban ƙwaya yana ɗura wa ƴaƴansa. Abu mai sauki, akwai wanda yake sayar da ƙwaya da zai je ba wasu ya ce ta rinka sha. To sai na ja maka aya, na ja maka hadisi, na ce bai kamata ba. Wannan da cijo Allah ya bashi hakuri, ka ci gaba da hakuri, Allah ya jarabe ka. Lokaci ne da an talidal amatu rabbata, ƴaƴa su suke juya iyaye, sai kai hakuri kuma ka ci gaba da neman sana'a. Ni kam a shawara ta da cijo nan, in Allah ya baka hanya da zaka ci ka sha, ka ce da shi kar ka sake kawo mun kwanan masaraka, na hakura da ita. Allah wallahi ka nemi inda zaka iya rayuwa tun a duniya, kai warwatsa da shi, ka ce ko ka daina sai da ƙwayan nan ko kuma ka daina kawo mun cefe na gida, na hakura. Ka nemi wata sana'a in dai zaka iya yi, ko ka nemi wata hanya da zaka rayu. Kudin dan ƙwaya mai albarkacin su babu, mu je.
Allah ya kyauta. A wannan shi ma bayan sallama da fatan alkhairi da yake wa malam, shi tambayar tashi dangane da abin da ya shafi tunani ne a cikin sallah. Ya kasance mutum ne mai yawan tunani a sallah, malam wannan zai bata masa sallah,
yana rage ladan sallah. Tunani a sallah yana rage ladan sallah, rashin khushu'i ne. Allah ya ce alladina fi salatihim khashi'un, rabkanuwa da rashin tunanin me kake karantawa, da rashin sanin fassarar me kake karantawa, da kuma karancin kusanci da Ubangiji yana taimaka mutum. Kuma shedan mana yana taimaka mutum ya jefa cikin wannan halaka din, sannan kuma shedan yakan zama malamin sa. Allah ya raba mu da yawan tunani a cikin sallolinmu. Sai ta ƙarshe.
To tambaya ta ƙarshe kafin takardun tambayoyi, addu'o'i
ba wani, duk za mu hada su gaba da shi ta ba da baki da biya da Allah.
To to malam, wannan takardar ina so malam ya bata muhimmanci sosai.
Ha, akwai wata takardar da bana bata muhimmanci?
Allah saka da hayya. Wannan shi ma da ya sallama ya yi fatan alkhairi ga malam, matashi ne, yake cewa ya kasance a baya yana fada da mahaifansa, uwa da uba dukansu, kuma amma yanzu ya sasanta da mahaifiyarsa, amma fa baya shiri da mahaifin shi. Kuma ya kasance saɓanin har ya taɓa ma fitar da makami akan mahaifin nashi, har ta kai ga mahaifin ya kore shi, ya ce kar ya ƙara zuwa gidan shi. Sannan amma malam yana zuwa idan mahaifin baya nan ya karɓi abinci ya ci. Bayan mahaifin ya samu labari, shi ne ya ce idan an ƙara bashi abinci bai yafe ba, to wai haramun yake ci ne ko kuma me yake ci? A ƙarshe malam yake cewa, malam yana zuwa wajen tafsirin nan, amma wallahi in ya zo baya iya fahimtar tafsirin nan, yana tunanin ko wannan matsalar ce ta ja masa, don haka ba shi shawara.
To Allah ya yi. Na farko dai, irin waɗannan abubuwa suna faruwa yawanci in ka ga yaro ya shiga cikin wannan critical situation ko condition, to ba a raba shi da shan ƙwaya. Malam, ƙwayar nan illarta ba za ta lissafu ba. Wai mutum ya zo ya mai da wai sana'arsa, wai ya rinka kawo wannan yana sayarwa. Ka ji yanzu ne ya zo ya ɗauki makami ya ɗaga uban shi. Na farko, kai bari in fara da kai. Ka gode wa Allah da Allah ya taimake ka, ka fara sulhuntawa da tsohuwarka. abu na biyu duk inda zaka yi ka je ka tuba ka nemi yafiyar ubanka kafin ya mutu ina tabbatar maka wannan tsohon sai ya zama sanadin shigar ka wuta wallahi in baka sulhunta da shi ba abu na gaba duk dan da ya daga makami wa ubansa baya fa albarka kuma kai ma sai danka ya daga ma makami to gwanda ka tuba tun yanzu ku kafa aka ce in ka sa ubanka ka zama aqulli walidai haka ibnu abbas ya ce ka saba wa iyaye kana cikin wanda Allah sai ya kona su tsawa fa aka ce karka musu wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima to amma na ji dadin wani abu da Allah ya ce miki yaron nan har yana zuwa wajen karatu kar kai mamaki duk bayanan nan da ake yi baka fahimta yana da sababin fushi da Allah yayi da kai da ka saba wa mahaifinka amma kana da hanyar tuba da gyarawa na maka murna Allah ya taimake ka zaka iya correcting mistakes ɗinka ka gyaru ka canja abokane ka daina shan kwaya ka nemi abokanan babanka ka je ka musu kuka ka ce su ba shi hakuri wallahi ka tuba ka lazimci zuwa sallah masallacin unguwar ku a duk inda kake ka nemi malaman addini ka fara karatu ka masa sana'arka insha Allah za a zo ayi wa babanka albishir cewa yaro ya gyaru kuma na tabbatar maka insha Allah zai yafe maka amma fa ai baban naka ma yayi kokari yayi hakuri a irin wannan zamani dan da ya daga maka makami ba ka rade shi ba shi kansa ai babanka ma yayi kokari ai in wani ne wallahi fa kunka zai kana bacci sai dai ka ji baka da kafa ya zubar da kai ba sai kana da kafar da zaka daga mai makamin ba to amma babanka yayi hakuri kuma babanka bai yi laifi ba da yace kakka zo gidansa to ya zai yi ya bar wanda zai kashe shi zo mai gida tunda ka daga makami ne kake nufi zaka sari ubanka to yayi laifi yace kakka sake zuwa sannan kuma yanzu wannan dan da yake da karfin da zai daga makami ya sari ubansa dole ne ubansa ya ciyar da shi mutumin da yake da karfin da zai sari ubansa ai yana da karfin da zai sari dawa yana da karfin da zai sari masara ko sai ka tafi ka je ka nema ashe baka da zuciya ma ka faki ido ka daga ubanka makami kuma ka lallaba tsohuwarka ta hada baki da kai ka je kana cin masararsa na rantsi da Allah haram kake ci dan ba dole bane ci da kai a wannan yanayi ai ka balaga ai ai ka girma sai ka dauki wannan makamin ka je ya baka abin da zaka ci ashe uban yana da amfani kai kuskure dan uwana amma ina yi maka uzuri ba mamaki kwaya ce ba mamaki abokane ne kai kokari kafin na bar garin nan ka zo ka same ni kuma insha Allah zan yi kokari in nemi mahaifin naka mu ga yadda za a sulhunta tsakanin ku insha Allah ta'ala mu yi addu'a Allah ubangiji ya shirya shi da shi da tsohonsa Allah ya daidaita su ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين akwai bawan Allah da ya rubuto takarda daga TikTok a yanzu nan muna karatu cikin masu bin mu cewa Allah ya jarrabe shi da gobara a wajen kasuwancin sa tun 3 ga watan Ramadan yace abubuwan babu dadin ji babu dadin gani yana neman addu'a dan uwa mun ji takardaka kuma ta iso Allah ya mayar maka da alkhairi albarkacin wannan watan Ramadana ai gobarar da ta zo a watan Ramadana za ta zo da alkhairi insha Allah rabbana fa'al lana dhunubana wa israfana bi amrina wa sabbil abdana wa sunna ala al-qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin